الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kwanan wata 19 ga watan Ramadan shekara ta 1442 Hijriya, wanda shine ya dace da 31 ne ko 1 ga watan. Yau 1 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Barkamu da kasancewa a wannan majalisi namu na karatu da ya shafi iyaye mata a wannan gari na Kumu Akwa Local Government, jihar Gombe, Nigeria. Yau in Allah ya sa yadda, muna bayani akan matan aljanna da sifofin mata 'yan aljanna. Mace ta biyu 'yar aljanna wacce za mu yi bayani a kanta ita ce Asiya bintu Muzahim alayhi salam, imra'atu Fir'aun. Jiya mun yi magana a kan Nana Saratu, mata Annabi Ibrahim alayhi salam. Yau kuma za mu yi magana a kan Asiya, wanda wannan suna da yawa za ku ga mata ba a fiye sa shi ba, amma suna ne mai kyau. Yana da kyau idan Allah ya baki iya ki sa mata suna Asiya. Asiya, Asiya dan suna ne mai kyau, suna ne na mata mai imani, wanda za mu ji tarihin Asiya a yau. Wannan mata Asiya tana da cikin afdalu nisa'il janna, mafi falala a cikin matan aljanna. Ita ce macen da ake buga misali a kanta duk lokacin da za a yi magana a kan mata muminai, to dole a yi maganar Asiya. Ta girgiza kafirci a lokacinta, ta yi ƙoƙarin tabbatar da musulunci da kawar da shirka a zamaninta. Matar Fir'auna ce. Ana hada ta da wato ana cewa kamar daidai take da Nana Maryam alaiha salam cikin matan Banu Isra'ila. Tana da zurfin imani, tana da kyakkyawar alaka da Allah, tana da ƙwaƙwalwa, tana da basira, tana da tunani. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Ahmad da Imam Tabarani da Imam Tahawi ya rawaito, yana yabanta, yace afdalu nisa'i ahli aljannati Khadija bint Khuwailid, mafi falala a cikin matan aljanna akwai Nana Khadija bint Khuwailid, matar Annabi. Ta farko akwai kuma 'yar Annabi Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce wa Maryam binti Imran, da kuma Nana Maryam 'yar gidan Imran mahaifiyar Annabi Isa, da kuma Asiya binti Muzahim imra'atu Fir'aun, da Asiya 'yar gidan Muzahim matar Fir'auna. A duk gidan aljanna gaba ɗaya, aljannar mata gaba ɗaya, waɗannan mata su ne manyan mata. Ko an mutu an shiga aljanna, su ne shuwagabanni. Nana Khadija, Nana Fatima, Nana Maryamu, Nana Asiya, wanda dukansu za mu yi tarihinsu insha Allahu kafin Ramadan ta ƙare, in Allah ya sa. Al-Qur'ani ya yi magana akan na na Asiya, ya haiko tusiranta. Abu na farko, wannan yana nuna mana falalarta, yana kuma nuna mana mai matsayinta, wanda za mu zo mu kawo mai Qur'ani ya ce a kanta, ita Asiya. Akwai abubuwa da suka faru kamar haka, ina so iyayena mata su biyo ni don su ji wannan kissa, su ji wannan tarihi, abin da ya faru a gidan Fir'auna. Ku ga inda ake kafirci, inda ake fada da Allah. Abu na farko, Annabi Musa lokacin da aka haife shi, tsintarsa aka yi a gidan Fir'auna, an jefa shi a cikin teku, a cikin akwati, ruwa ya tafi da shi, yana jariri, saboda a lokacin mahaifiyarsa tana jin tsoron idan ta sake Fir'auna ya samu labari an haifi wannan yaro namiji, to za a kashe shi. A lokacin Fir'auna bokayensa sun gaya masa cewa za a haifi wani yaro namiji a garin nan naka, zai kwace mulkinka, zai zo yi karfi, zai yi fawa, da haka duk mace in ta haifi ɗa namiji, kashe shi ake, yanka shi ake. Allah da ikonsa, mahaifiyar Annabi Musa da ta haife shi, sai ta yi maza-maza ta ba wa Allah shi, ta jefa shi a kogi kurin, ta ce Allah ka tsare kayanka. Abun mamaki, ana cikin haka sai ga ruwa ya koro wannan katako kamar akwati, sai aka ga shi a saman ruwa, sai aka tsince shi a gidan Fir'auna, aka kawo shi. Aka ce an samu yaro dan tsuntuwa, gashi a cikin ruwa aka same shi. A gidan Fir'auna da sahamana da mabiyansu suna bi suna ta kashe duk matar da ta haifi ɗa namiji, kashewa ake yi. Innahum la yattabi'una adh-dhukura, suna bin mazaje suna kashewa, saboda an ce musu lalle akwai wani wanda za a haifa a garin nan, in yazo ya girma mulkin Fir'auna zai kwace. Allah da hikima irin nasa suka kakkashe na kashewa, sai gashi wanda suke jin tsoron kada ya bayyana din, sai kuma Allah ya ce to ku za ku rene shi ma a gidanku. Shi kamar Annabi Musa ba ya zo a matsayin dan tsuntuwa ba ne, kamar Allah yana cewa ya wannan gidanin mulki na zalunci, gidan Fir'auna, gidan sojoji, gidan ƴan ta'adda, ya wannan sarki da kake jin mulki, to ga hukuncin Allah al-Azim alladhi la yughalabu, mai girma wanda ba isa a rinjaye shi ba, ba isa a hana abin da ya kaddara ba. Wannan ɗa da kake nema zaka kashe, ko ka sani ko baka sani ba, to kai ma zaka rene shi, kai zaka ciyar da shi, kai zaka shayar da shi. Ta dalilin Annabi Musa din nan da ake jin tsoron kada ya bayyana, Allah kadai ya san iya rayukan da aka kashe, jinin da aka zubar a lokacin mulkin Fir'auna. To kuma Allah ya sa wanda ake jin tsoron kada a same shi har ake kashe wasu, kuma Allah ya dawo da shi ta wata hanya a gidan mai yin kisan kan, kuma shi zai ciyar da shi, ya shayar da shi. sau nawa annabi Musa yana yaro ya ta kwana a shimfiɗar Fir'auna, kuma Allah ya jarrabi Fir'auna da san wannan yaro da tsuntuwa. Kin ga yadda lamarin Allah yake. Duk lokacin da kika ce zaki hana kaddara abinda Allah ya rubuta zai faru, kika kama fada, kika kama gaba da shi, to wallahi Allah yana da hanyoyi bila adadin da zai tabbatar da wannan abun ba yanda kuma zaki. Ki hankali, ki bi sannu, ki zamanto mai bibiyar sha'anin Ubangiji da haƙuri da lamarinsa. Shikenan Allah ya kawo yaro suka tsince shi, yana rayuwa a hannun Fir'auna, yana kwanciya a shimfiɗar Fir'auna, ana ciyar da shi da abincin Fir'auna da abin shan Fir'auna a gidan Fir'auna. Fir'auna ya ɗauke shi kamar ɗa, ya ci gaba da kula da shi, ashe yana tanadar wanda zai maganin sa, ne bai sani ba. Ya Allah, ya Allah, ka azurta mu da yadda da ƙaddara, Allah kuma ka raba mu da faɗa da abin da ka hukunta. Duk mai hankali to ya rinka sallama al'amarinsa ga Allah, kawai ya bar wa. Haka aka yi ta yi. Sai ga yaro an samo shi, ya faɗa hannun a wannan gida na zalunci. Yaro matashi, ko in ce yaro jariri kyakkyawa, aka rungume shi. Matar Fir'auna ku ta riƙe shi, ta ce tana son yaron nan. Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana, aduwan ya tahaddahum nan gaba, abokin gaba ne da zai kalubalance su, kuma zai shiga musu da baƙin ciki da ɓacin rai a cikin zukatansu, saboda ba sa son rabuwa da mulkin zalunci. Allah ya da kansa ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina, lalle da Fir'auna da hamana da rundunarsu gaba ɗaya sun zama masu kuskure ne. Ai ko lalle kuskuren su ya bayyana, to gashi dan da suke tsoron sa sun karbe shi, sun rike shi, za su kula da shi. Ba wani ƙarfi, ba wani dabara, ba wata hila da aka yi. Da aka kawo yaron, gashi ana kashe yara maza, ana barin yaya mata. Sai matar Fir'auna ta ce wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ta ce wa Fir'auna kar a kashe shi don Allah, wannan yaron zai mana amfani, ko mu riƙe shi ma kawai a matsayin ɗanmu. Suna kashe yayan mutane a can, mijinta kai yana kashe yayan mutane, ga kuma wani ɗa za a riƙe shi. In ji Qur'ani ya ce wa hum la yash'uruna, ba su sani ba. Ƙarfin mulkin Allah ya shigar da annabi Musa hannun Fir'auna, kuma ya riƙe shi a dolen dole. Sannan kuma Allah ya sa annabi Musa, matar Fir'auna tana son sa da gaske, ta ba shi dukkan kariya, ta nuna masa ƙauna, dukkan ƙauna, irin yadda mace in tana son ɗa take yi masa abun ba magana. Kuma duk taurin kan Fir'auna, duk zalincin Fir'auna, sai gashi yana kashe kuɗi da hidima akan wannan yaro. Amma ina, ashe yana tanadar zakin da zai cinye shi ne bai sani ba. Ta ce la taqtulu, kar ku kashe shi, kar a kashe shi. Tana gaya Fir'auna da rundunarsa, mu ɗauke shi ya zama ɗa, mu riƙe shi, to kun ji wannan kissa guda daya kun ga aikin matar Fir'auna ko Asiya kenan ita ta rike annabi Musa ta kula da shi ta taimaka masa annabi Musa bai rayu a hannun mahaifiyarsa ba bai san nonon mahaifiyarsa ba bai ganta ba sai daga baya Qur'ani ya bada labari lokacin da aka kawo shi aka nemi waye zai shayar da shi a kai shi gidan shayarwa wata mata ta kula da shi dan gidan Fir'auna haka aka neman masa wanda za ta shayar da shi Qur'ani ya ce wa qalat li ukhtihi qussi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قرآن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يقول مك داود الشيبور ما يفيسا كدوب إيقوان الله ta haife shi ta jefar da shi dan gudun kar a kashe shi tace Allah ya kula mata da shi aka sa shi a teku ruwa ya ta tafiya da shi aka dauke shi aka tsanto shi aka kawo shi gidan Fir'auna kuma aka zo ana neman waye za ta shayar da shi kuma sai aka ce ah ga wannan mata aka yi juyi sai gashi annabi Musa ya dawo hannun mahaifiyarsa amma farkon haihuwarsa bai san nonon mahaifiyarsa ba bai ga idan mahaifiyarsa ba sai daga baya Allah ya ce faradadnahu ka gani muka dawo da shi ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa dan ta samu kwanciyar hankali kar ta yi bakin ciki amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba shikenan da ta haife shi ta jefar da shi tana tsoron za a kashe shi yanzu gashi an kawo mata shayar da shi kuma za ta shayar da shi kuma za a biya ta Allah Karim duk yanda ka so ka danne wani ko ka hana wani duk yanda ka so ka danne wani ko ka hana wani wai ka hana shi gaba ko daukaka wallahi idan Allah ya so zai ci gaba zai daukaka wallahi sai ya daukaka ki daina gaba da abin da Allah ya kaddara ki daina fada da hukuncin Allah kina ta fada da dan kishiyarki kina ta gaba da dan kishiyarki kina bakin cikin dan kishiyarki yana cin jarrabawa kina bakin cikin dan kishiyarki mai gidanku yana kai shi kasuwa kina bakin cikin dan kishiyarki yana karatu a kasar waje kina cikin damuwa kina bai ya zaki ki dan kwafi abu Allah mai iko ne akan duk abin da ya ga dama dan adam bai sai hana Allah abin da ya ga dama ba to bari ku ji wata kissa ta biyu kissar wata mai kitso a gidan Fir'auna mai wa ƴaƴan Fir'auna kitso malamai suke cewa duk inda mai imani yake to sai ya bayyana imaninsa baya iya boyewa dole sai yayi wani abu da zai bayyana imaninsa ga Allah ta'ala bi kulli turuq wa bi kafatil asalib duka hanyoyi da kuma dukkan uslubi wallahi imani sai ya bayyana ga matar da ta zama ita ce sababin imanin matar Fir'auna din yanda zuwa muna magana akan matar Fir'auna ba to yaya aka yi ta musulunta ko imanin matar Fir'auna ya aka yi ta same shi duk da cewa akwai wata magana ta Abul Aliya yace kana imanu ra'ati Fir'auna امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون ta riga matar wani mai kula da dukiya da arziki, taskar arziki mai suto kifan Fir'auna, matarsa ma ta yi imani. Abin mamaki, ku duba, wai suto kifan Fir'auna, matarsa ma ta yi imani. Bai Fir'auna yana ne yana mulki yana kashe musulunci bai sani ba, shi matarsa ma musulma ce. Kun ga ikon Allah ko? Wata rana tana zaune ita matar, tana taje kan yar gidan Fir'auna, yar Fir'auna, ana mata kitso, akwai mai mata kitso, akwai mai tace mata kanta. Ita ce ana ce da ita mashifa tamshitu binata Fir'aun. Ita kuma wannan mai kitso wa matar Fir'auna, wa yar Fir'auna, matar ma'aikacin Fir'auna ne, matar yaron Fir'auna, mai kulawa da kayan gida su to kifa na Fir'auna kenan. Tana cikin yi wa yar gidan Fir'auna, ku ji kissan nan da kyau, tana cikin yi wa yar gidan Fir'auna kitso. Kawai sai matajin kai, sai kararam, sai fada a ƙasa, sai matan nan take cewa ta isa man kafara billah, duk wanda ya kafircewa Allah ya halaka. To sai a kunnen yar Fir'auna ta ce a walaki rabbun ghairu abi, ke daman kina da wani ubangiji ba babana ba? Waye take faɗan wannan? Waye take faɗan wannan? Yar Fir'auna wacce ake mata mai kitso ko? Waye ta ce duk wanda ya zama kafiri da Allah ya halaka ya taɓi? Ita ce mai makitsiyarta, tunda yar sarki ce, yar mai mulki ne, ai tana da wanda ake mata kitso. Ta ce ke daman kina da wani ubangijin ba babana ba? Wato ita kanta yar Fir'auna tana ce ubanta Allah ne, saboda Fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijin ku maɗaukaki. Fir'auna saboda rashin mutuncinsa da rashin imaninsa da rashin kirkin Fir'auna, shi fa cewa yake ma shi Allah ne kai tsaye kawai, shi Allah ne. Har ƴaƴansa ma sun san shi Allah ne. Makitsiya ta ce ƙwarai kuwa rabbi wa rabbuki wa rabbi kulli shay, ubangijina ne kuma ubangijinki ke ma da nake kitse, kuma ubangijin komai. Ta ce Allah, ina da Allah shi ne ubangijina, iyahu a abudu, kuma shi kaɗai nake bautawa. Kai wannan mata fa ta yanko ruwa yau kan. Kin ga yanda ake samun mata masu imani ko? Waɗanda ba sa iya ɓoye imaninsu. Daman aka ce in mace ta riƙe abu, kafin ta rabu da shi, ko mai kyau ne ko mummuna ne ko mara kyau, to za a sha wahala. Shi yasa ake so ai kokari a sabar wa mata alheri, kar a sabar musu sharri. Shikenan yarinya kan ba sai ta kai labari wa ubanta ba, ta je ta gaya Fir'auna, ta ce to ai kaji mai min kitso ma ashe ma musulma ne. Fir'auna ya ce a kawo ta. Aka kawo ta, ya rinƙa gana mata azaba, wannan makitsiya ya rinƙa gana mata azaba, yasa aka kakkafe ta, aka ɗaure ta akan itace, aka buɗe ƙafafuwanta da farjinta, aka ɗaure hannayenta, ya turo macizai, yana da macizai da suke mutane azaba da sara saboda ƙeta. Wannan mutumi ba a taɓa mugu irinsa ba. Ni na yi mamaki da nake karanta isa, sai na ce wannan ni ina ya samu macizan? Ashe tanadan su yai don mugunta kurin, yana ba su abinci don su sari mutane. Aka kawo wannan mata saboda ta ce ta yi imani da Allah, macizai suke ta saranta, tana ji tana gani. Bayan ya gama mata wannan azaba, sai ya ce to a tafi a kyale ta, a sake dawo masa da ita bayan wani lokaci. Sai ku gashi an dawo masa da ita bayan wani lokaci. Sai ya tambaye ta, kin bar abin da kike yi? Kin daina? Kin yadda ni Allah ne? Kin rabu da wancan Allah naki? Sai ta ce a'a, ina nan akan ra'ayina, rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli shay'in Allah. Ubangiji na yana nan, ubangijin ka kai ma shine ubangijin ka, kai Fir'auna kuma shine ubangijin komai, shine Allah. Sai Fir'auna yace to yau zan miki azaba ta daban. Wannan fa duk mace ce, muna magana ne akan yadda mace ya kamata zama mai jajircewa da imani. Yau zan miki azaba, zan dauki danki, zan yanka ki, kuma jininsa sai ya zuba a bakin ki. In yanka shi a bakin ki, in yanka shi jinin yana tsiyaya a bakin ki. Idan baki imani ni Allah bane. Tace da shi ikhdima anta qad. Duk abin da zakai ka je kai. Yazo kuma ya kama ta. Insha Allah ta'ala sai da yanka ta tilas. Kafin ya yanka dan, ya yanka dan kai nake nufi. Kafin ya yanka dan, imani ya zo masa ko ya zo mata, wato ba a cewa komai imani ne. To, yau dai Allah ya jarabe mu. Mutanenmu ne da aka yi fatawa a kansu shekaran jiya. Masu zuwa gidan 'yan siyasa suna neman kuɗi, yanzu wannan mata ne ake musu kiɗa. bari mu aika musu, idan sun yadda sun daina yi, kai ina Abdu? Kai ci mana ina ma magana, kai nake. Ku je ku samu 'yan agaji, 'yan hizba, ku je ku samu masu kiɗan nan, ku ce musu su yi haƙuri ana yin karatu, su ba da kamar awa ɗaya. Dan Allah su yi haƙuri su bari ana karatu, in sun bari shikenan, in ba su bari ba sai mu kyale su, sai mu tashi mu yi wani abu. Je ka kai ma su je. Kaga ku samu wani mutum a gidan, ku ce ni na turo, ku ce malam ne ya turo, ya ce a gaya muku kidan da kuke na shiga muna karatu ana tafsiri. Da haka su yi haƙuri su daina, sai an tashi a tafsiri, ci gaba da kidan su. A je a gaya musu. Allah Ubangiji ka raba mu da lalacewa. Allah ka gyara wani halinmu da ɗabi'unmu. Ga mu nan muna ta kiran Allah, wasu kuma sun hadu a can ana musu kiɗa suna rawa da azumin Allah. Mutum musulmi ya je ana mace ana mata kiɗa tana rawa, tana kofar 'yan siyasa, tana neman kuɗi. Allah sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Da haka da aka zo a yanka wannan yaro, wani imani ya zo mata. Masha Allah tabarakallah. Haka masu riwaya suka ce Allah ya nuna mata, gashi dan karami ne amma insha Allah tabaraka ta'ala yana albishirinki. Allah ya nuna mata ta hanyar da ya dace. Albishirinki ya mahaifiyata, karki ja da baya, kina da lada, ki yi haƙuri, kina da lada. Aka yanka shi. Bayan an kashe mata da wai dindin ta ce ta yi imani da Allah, aka dawo da ita, aka ce har yanzu baki yadda Fir'auna Allah bane? Tace bata yadda ba. Haka duk aka zo aka dada dauko wani yaron cikin yayanta, aka dada yanka shi a gabanta, kuma jininsa ya shiga bakinta. Shi ma din yace ya mama na, ki haƙuri, Allah zai baki lada. Haka matan nan ta haƙuri, aka yanka babban ɗanta, aka yanka ƙaramin ɗanta. Ita kuma mata Fir'auna a gabanta aka yi wannan abu. Ita kuma abinda aka yi ɗin nan shi ne ya zuga ta, ya ce to kai ita ma ta yi imani da Allah, mata Fir'auna. فآمنت امرأة فرعون يا أكي wannan mata dai da ƙarshe dai mutuwa ta yi ita wannan mata ma shaitanin mai makitsiyar wacce ba da sunan shi ake yin wannan ta tabar zadin da ita Allah ya nuna wa mata Fir'auna imani wannan mata da matsayinta da ta samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba sai kuma imani ya dawo hannun matar Fir'auna ba sai aka dawo da ita za ta bugawa wannan asiya din kenan ta ga ikon Allah ta ga abin da ta gani amma wallahi ba ta kadu ba ba ta ji tsoron kowa ba ba ta ji tsoron mulkin mijinta ba Abdullahi dan Abbas suke cewa lamma usri bi annabi ya ce lamma usri bi marrat bi ra'ihatun tayyiba lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi ya ji wani kanshi yace kanshin meye wannan sai aka ce masa ai wannan kanshin matan nan ce makitsiyar yar fir'auna Allahu akbar da kuma ƴaƴanta nan guda biyu da fir'auna ya yanka Allah ya girmama su wannan kanshin su ne yake bugowa tun daga gidan aljanna wacce wata rana kum ne na taji kai ya fita ya fadi daga hannunta kawai sai aka ji ta ce bismillahi a gidan fir'auna wannan wata riwaya ce bismillah ashe a gaban yar fir'auna ne sai yar fir'auna ta ce a ta ce abi ta ce kina nufin Allah din shine babana ne bismillah ma'ana abi babana sai wannan mai makitsiyar sai ta ce a ubangiji na ubangijin ubanki kuma ubangiji kike ma to za a fara rikici kenan ta ce awalaki rabbun ghayra abi damun kina da wani ubangiji bayan babana kawai ta je ta gaya wa babanta matan nan take na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah ubangiji na ina da shi kuma ubangijinki kuma ubangijin ubanki shine Allah ta zage ta tas Fir'auna ya kira ta shi ma ya sake masa mata tambaya irin wanda Esta ta yi mata ke kina da wani Allah bayan ni ne tace kwarai kuwa ina da shi ubangiji na ubangijinka kai ma Fir'auna ya hura wuta a wannan riwaya ya hura wuta yace a jefa ta ba a faɗi sunan mai kitsan ba wata na tambaya wai me sunanta mashita ake cewa sunanta mashita mashitatu binti fir'auna mashitatu ibnatu fir'auna mai yi wa yar gidan fir'auna kitso yace a kone ta sai ta ce to ranka ya dade ina da bukata a gare ka don Allah ta gaya fir'auna yace me bukatar yace ina so da Allah a hada kasusuwana da kasusuwan ƴaƴana gaba ɗaya a wuri guda in aka kone mu din a hade kasusuwan mu da kasusuwan ƴaƴan mu a wuri guda in yaso a kone mu din wato ta yadda akan a raba ta da Allah gwanda a kone ta din la ilaha illallah kuma haka abun ya kasance yasa su ɗaya bayan ɗaya aka jefa ta a wannan riwayar aka jefa ƴaƴanta duka gabaki ɗaya lokacin da za a jefa ta ɗanta yake cewa ya mama na kar ki ja da baya ki je ki faɗa wutan nan kina da aljanna haka kuma ta faɗa shi sa a riwaya aka ce akwai waɗanda suka yi magana suna yara akwai waɗannan yara da aka faɗa ƴaƴar wannan mata da Shahid Yusuf da sahibu Jurayj da kuma Isa dan Maryam. Wannan shine imani. Fir'auna ya ga imani na mutanansa bayan da zai kuma dole hakura. Ya kira su ya musu fada masu imanin nan cewa wallahi zan kashe ku. Wallahi sai na sassare hannayenku da kafafuwanku. Suka ce da shi qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad. Wallahi ba za mu fifita ka sama da abin da yazo mana na gaskiya ba. Ka je ka aikata duk abin da zaka yi. Inna ma taqdi hadhihi al-hayati ad-dunya. Ai kana yi ne a rayuwar duniya ne zaka yi. A lahira ai baka isa kai ba. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Mu mun yi imani da Allah dan ya gafarta mana kurakuran mu ya kuma yafe mana tilasta mana da kai akan sihiri da ka sa muke yi. Yau dai mun gane Allah kuma wallahi tallahi ba za mu bi ka ba. Irin wannan magana hakan wannan mashita din ta gayawa Fir'auna kai duk abin da zaka yi ai a duniya ne. Kuma ita ma din matar Fir'aunan dai za a zo kanta fa kar ku dauka an kyale ta. Yanzu ana magana ne akan makiya ba a zo kanta ba. Wata rana an zo ana fafatawa tsakanin wato mutanen Fir'auna matsafa da kuma bayin Allah mutanen Annabi Musa alayhis salam. Wannan kuma mun ja kisar an zo can kenan lokacin an fara fafata da Annabi Musa da Fir'aun. Matar Fir'auna a cikin gida a daki sai ta rinka tambaya tace da Allah waye ya rinjaye ne? Annabi Musa ne ya rinjaye ko kudi Fir'auna ne ya rinjaye? Ki duba mutum a gidansa matarsa ba ta tare da shi. A gidan shi matar shi ba ta tare da shi. Fir'auna ne da yayi galaba da shi da mutanansa ko Musa ne da Haruna suka yi galaba? Sai a ce mata ai Haruna da Musa ne suke galaba a wannan bugawan da ake. Sai ta dade cewa amantu bi rabbi Musa wa Haruna. Nayi imani da Ubangijin Musa da Haruna. Kwatsam wallahi sai a kunnen Fir'auna. Fir'auna yaje yace me matarsa? Tace nayi imani da Annabi Ubangijin Annabi Musa da Annabi Haruna. Fir'auna yace aje yanzu mun dawo kissar kan matar Fir'auna kenan ita Asiya din. Fir'auna yace aje a nemo mun wani zabgegen dutse kato a garin nan dutsen da yafi kowanne. Ku je ku dauko shi a san yadda za a dauko shi. Ku saka matan nan tawa a ƙasa ku tambaye ta ni Allah ne ko ni ba Allah bane? Idan ta ce ni ba Allah bane Annabi Musa da Annabi Haruna Allah su ce dare shi ku sake mata dutsen nan akan ta ya radaddaga ta ya nike ta. Ku je ho mata wannan dutsen. Idan kuma ta ce ta daina to fahiya mar'ati mata ta ce. Ana zuwa gurin matar Fir'auna ita ma fa ba a kyale ta ba. Yau ga miji ya sa a yi wa matarsa azaba akan harkar imani. Wannan yake nunawa ya ku iyayena mata kafin na faɗa abin da zan faɗa. Ashe zai iya yiwa mace ta zauna a ƙarƙashin mutumin banza mace mai imani ne kuma tana rayuwa akan ƙarƙashin mutumin banza? Idan dai tana da ƙarfin imani insha Allah mijin nan ba lalle irin jaye ta ba. Amma ana samun waɗanda mazajen suke rinjaya su. Amma ina so in gaya miki ne da tsautsayi zai sa Allah ya jarabe ki da kina zama a hannun miji mashayi miji dan luwadi miji dan bid'a miji mai kafirci miji matsafi miji kaza zaki iya yin bautar Allah ki kina ta hakuri yaya za a yi ki lallabo shi ki dawo da shi kan hanya. Wannan yana nuna mana lalle mace in tana so ta yi kokari a gidan mijinta wallahi za ta yi. aka zo aka same ta kawai sai ta daga kanta sama tana kallon sama malamai suka ce sai Allah ya bude mata kawai sai ta gano gidan aljanna kawai sai ta ci gaba cewa ubangiji na shine Allah ubangiji na shine Allah ubangiji na shine Allah tana fadin wannan fir'auna yace ku jefa mata dutsen nan ku kashe ta kafin su jefa dutsen sai Allah ya turo mala'iku mala'ikan mutuwa sai cire ranta ta mutu sai aka jefa dutsen akan gawa bata ji zafin wannan dutsen da fir'auna yasa a jefa mata ba ku duba yin Allah ku duba aikin Allah ku duba tsarin Allah haka ibnu kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirin sa haka ibnu jarir at-tabari ya kawo wannan kisa a cikin tafsirin sa fir'auna yasa aka jefa mata wannan dutse da zai riddige ta ya nike ta ashe a gangan jiki ne wanda yake bai da rai kafin su jefa mata dutsen sun yi mata azaba kala kala amma ta yana ta dariya a lokacin da suke mata azaban Allah ya bude mata ni'imar da za ta gani in ta mutu tana dariya sai fir'auna yake cewa ala ta'jabuna min jununiha yanzu ba ku mamakin haukar wannan mata inna nu'adhibuha wa hiya tadhhaku muna mata azaba amma tana kuka wannan Asiya ai tana dariya me kwanta kuka amma dariya take imani dariya ma take ana mata azaba tana dariya tuntunin kisa malam in aka samu mace jajirtacciya mai tsayawa akan abu ba a isa aka wadda ita ba mata ku zama masu imani ku zama masu hakuri ku zama masu addini ana bada labarin wata mata bil munasaba asibiti aka je tana nakuda za ta haihu da niqabin ta da hijabin ta da safata ta hannu da safata ta kafa aka kai ta asibiti koda wai irin ciwon nakuda din nan bai gigita ta yasa wai jikinta abin nan ba ta saka wandanta dan duk juye-juyen da za a yi kafin a kai ta ranga-ranga aka kai ta da ciki ana zuwa sai ta je ta ga wani katon kafiri ne shine a tsaye akan ta wai shi zai karba haihuwar ta tace wa wannan tace wallahi ban yarda ba ko mutuwa zan yi kar wannan ya taba ni aka ce ki cire niqabin naki tace wallahi ba zan cire ba da shi zan haihu niqab a fuskar ta tace kuma kar a bar wannan arnin ya taba jikina tace yau ai mutum musulmi ma ban yarda ya taba jikina ba ballanta na kafiri mijin ta zo yana ta fada me yasa kike mana haka to ai shine da duci tace a nemo mace ta duba ni ta karba haihuwa ta amma in dai akan namiji ne dan Allah kar akai ni akai ta hu gadan nan wallahi matan nan ta ki hawa ga ciki yana murdawa ga nakuda ga wacece ga wacece amma saboda karfin imani duk da cewa abinda ta yi din ta nuna jarintarta amma a musulunci akwai larura tunda bayan da za ta yi haihuwa ne za ta yi kuma an zo asibiti sai namijin ne zai duba ta sai ta hakuri ta tawakkali ga Allah to amma nan karfin imanin ta wallahi ya kai ga in takaice muku fa sai gida aka maida ita tana komawa gida kuma ta salluko danta lafiya lau sulub ya fito ba wata damuwa ba tashin hankali ta gama harkar ta ta yi wankanta na jibu ta ci gaba da yi wa Allah godiya mace ce mai tsoron Allah mace ce mai ibada mace ce mai kamewa Asiya ta yi hakuri mata fir'auna Asiya ta nuna imaninta ta nuna tabbatarta a wajen wato fir'auna ta fi jin tsoron Allah akan jin tsoron fir'auna dan haka Asiya ta buga mana misali kyakkyawan misali ga mata mu'minai masu bin Allah masu tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wa daraballahu masalan للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله يشي الله يا بغى مثالي نما سي إيماني دما تفرعون يا عند تشي تجا أذابا أنا مت أذابا كمن تاد دنيا تشي يا أبنجي كجنا من جدا a wajenka a gidan aljanna ya Allah ka kubutar da ni daga fir'auna ka kubutar da ni daga aikin fir'auna mijinta ne fa mijinta da yake kwanciya da ita fir'auna amma ta kyamace shi saboda mai rashin imanin sa da kafircin sa kuma ka kubutar da ni daga mutane waɗanda suke azzalumai haka din Allah ya karbi addu'arta ya gina mata gida a gidan aljanna ya kubutar daga ita daga zaluncin fir'auna abin bai tsawo ba kawai Allah ubangiji ya dauki ranta mu'mina ne mai imani a cikin babban gida na kafirci Allah mai iko ke babban gidan arnanci babban gidan kafirci kafirci irin na fir'auna amma a tsakiyar gidansa a ɗakin gidansa akan gadansa akwai imani ya zai yi shi yasa ku daina fada da Allah ku daina fada da addinin Allah ku daina fada da mulkin Allah ku daina fada da sarautar Allah anan nake jan hankalin mazaje wanda Allah ya ba su mata masu addini suna takura musu ke wallahi wai miji ne yake ga matarsa ni fa wannan tsananin addinin da kike nuna mun ni ba zan yadda ba ni gaskiya ke komi haram komi haram ke komi haram ka gode wa Allah matar ka din tana kiyaye ma ta gane abu kaza haram ne abu kaza halal ne so kake ta zama ballagaza ta zama wanda take mai saban Allah haka za ta tarbiyyantar maka da ƴaƴanka wannan ba daidai bane anan abin da zamu gane ya ku iyaye na mata Asiya matar Fir'auna duk kafircin Fir'auna bai hana ta tafi Allah ba ke kin san yanzu inda zaki tarar da kanki tsautsayi zai sa a iya aurar da ke akan hannun mutumin da yake ba mai addini ba ya tafi wani guri ya luluka da ke karki yadda ke rabu da Allah ki rike Qur'aninki idan kina da yadda zaki gyara mijinki akan barna da fasadi da yake yi ki gyara shi idan baki da yanda zaki yi da shi ki ci gaba da addu'ar Allah ya gyara shi amma ke ki rike addininki karki yadda mijinki ya lalata ki yake yar uwa kamar yadda Asiya matar Fir'auna bata bari Fir'auna ya lalata ta ba tana cikin gidansa tana ɗakinsa sai addu'a tace wa najjini min Fir'auna wa amali ke ma ki addu'a ki ce ya Allah ka kare ni daga makircin wannan mutumi da kafircinsa da zalincinsa tabarranta daga mutanen Fir'auna wa najjini min alqawmin zalimin addu'an nan da tayi da daga hannu da tayi ta roki Allah wannan kyakkyawan misali ne da yake nuna mana wato irin kawar da kai da tayi da tabar duniya yanzu dan Allah akwai mace mai gata da za ta samu duniya sama da matar Fir'auna iya mulki iya dukiya iya arziki Fir'auna da yadda yake kashe wanda ya ga dama Fir'auna ayi masa maganar jin dadi amma ku duba matar nan ta hakura da wannan jin dadin tace Allah za ta bi daka yake baiwa Allah kada kwadayin duniya ya dauke ki ya saki je ki lalata addininki ko ki bi mijinki wanda yake batacce ta samu wuri mai dadi amma dadin bai dauki hankalinta ba ta samu abinci mai dadi amma bai dauki hankalinta ba ta zabi rayuwa da Allah da bin Allah a lokacin da masu imanin ba su da yawa amma ta hakura ta bi Allah ita ce kwaya daya a cikin wannan babban gida na mulki shi yasa aka ce mace wallahi tana zaune a gida guda daya ko mun ta adin da ake a wannan gidan wallahi za ta samu galaba wata rana in ta tsaya kafiya irin ta mace ta dage gashi yau ta zamanto unmuza namuzat ali fi tajarrudi lillah abun buga misali wajen bin Allah babu wani abu na duniya da ya dauki hankalinta Allah ya karbi addu'arta tace ya Allah ka gina min gida a gidan aljanna kuma ka kubutar da ni daga Fir'auna daga makircinsa daga ainihin kaidinsa kuma Allah ya karba insha Allah Asiya matar Fir'auna yanzu haka tana gidan aljanna da haka sai ku koyi da Asiya ku saka wa ƴaƴanku suna Asiya in kun samu haihuwa ko ki sa a sa miki alkunya ummu Asiya wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske Allah ba mu ikon koyi da waɗannan mata na ƙwarai waɗanda suke masu bin Allah masu haƙuri masu juriya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum